بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka na Masjidin Nur a wannan babban birni na tarayyar Najeriya Abuja. A gaban waɗannan fuskoki masu albarka, ina mana fatan alkhairi a wannan rana. Ina fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da zamu tattauna a kansa. Maudu'in mu da za mu yi magana a kai ya shafi kowa da kowa. Na ce kowa da kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba. Za mu yi magana a kan shakhsiyatul bariza, azamu basharin fil ana, wani mutum fitacce mai matsayi wanda a duniya Allah bai taɓa yin wani ɗan adam mai daraja irinsa ba, shi ne Muhammadu ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai buƙatar lokaci bayan lokaci a rinƙa yi wa mutane bayanin daraja da matsayi da ɗabi'u da halaye na ƙwarai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan lakcia muka sa mata suna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubtada ce da khabar, Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. So jaka ce mai faɗi da kaya da yawa a cikinta. Zan yi ta buɗewa ina warwarewa ko kuma kuna karɓa. Wannan bawan Allah shi ne khairu ahlil ardi nasaba. A duk duniya ba wanda ya kai shi kyakkyawan nasaba, alal itlaq, sake ba kaidi. Shi ne yake da nasabar da tafi ta kowa, wadda hatta maƙiya waɗanda ba musulmi ba sun shaida a kan wannan matsayi da Allah Maɗaukin Sarki ya ba shi. Mutanensa su suka fi mutanen kowa. An yi annabawa, an yi manzanni da yawan gaske, kuma duk kowane annabi yana da mutanensa. To duka ka haɗe mutanen annabawa da manzannin gabaki ɗaya, babu mutanen da suka kai mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraja da matsayi. Kamar yadda kuma kabila sa ita ce mafi ɗaukakar kabila, shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib, har zuwa ƙarshe nasabarsa tana tiƙewa zuwa ga ɗan Annabi Ibrahim, shine Isma'il. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jika ne daga jikin jikokin Annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa yake ce da Annabi Ibrahim baban shi ne, wanda wannan matsayi zai bayyana mana a cikin insha Allahu ta'ala tattaunawar da zamu yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi a Makka, wannan sanannen gari a duniya, shahararren birni, ba wanda bai san shi ba, da musulmi da wanda ba musulmi ba, kowa ya san garin Annabi. Sai ya mai da garin ya zama popular gari, sanannen gari, don kar ma a ce a ina aka haife shi, a yi ta tambaya a kasa gane garin da aka haife shi. Kowa ya san Makka, ko ya faɗe ta da Turanci ko ya faɗe ta da Hausa, Makka ne Makka ce. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa hijira daga Makka ya koma Madina, ya daɗa kafa daula Islamiyya, wanda daga nan ne ya yi ta ainihin yaɗa musulunci har ya zo mana nan inda muke sallallahu alaihi wa sallam. Ya yi rayuwa ta haƙuri ƙwarai da gaske, wanda a tarihi na musulunci ana so musulmi ya rinka karanta tarihi yadda annabi ya rayu a Makka da yadda ya rayu a Madina dan ya koyi hakuri dan ya koyi juriya dan ya koyi mantuwa akan wasu abubuwa da za a iya tunkarar sa da shi ko a tunkarar addinin sa a matsayin sa na dan Makka iyayen sa sanannu ba baki ba sune asalin gari sune tushe amma ta kai ga lokacin da aka kore shi a garin Makka aka hana shi bautawa Allah aka hana shi ibada aka hana shi ya tashi yace Allah yace Allah aka ce ƙarya yake yace gaskiya yazo da shi aka ce matsafi ne shi qalu innahu sahir sun ce matsafi ne shi sun ce makaryaci ne shi sun ce kaza babu abin da basu gaya masa ba na batun shi amma idan kare yana haushi kana kan tafiya baka waiwaya shi dan waiwayan sa bata wa kanka lokaci ne yau gashi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai da awarsa ta kai yayi aure a Makka ya kuma auri shahararriyar mata Nana Khadija binti Khuwaylid al-Asadiyya wanda take sananniyar mata ce kuma mace mai daraja kuma mace mai matsayi Allah da hikimarsa da yazo sa ya fara yin aure sai ya auri Nana Khadija a matsayin bazawara kuma ta auri maza guda biyu ta haihu da su yana da shekara 25 ya auri Nana Khadija ita ma tana da shekara 25 ya aure ta wannan shine zancen da yafi inganci ba shekara 40 kamar yadda aka yada ba sauransu wai me hikimar haka dan a daga darajar zawarawa a ƙara matsayin su da kimar su sannan kuma dan a nuna maka ita wannan duniyar duk abin da ka sani to mai karewa ne babu wani abu mai tabbata kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai mai karewa ne kuma Allah yazo ya bashi dukkan wani matsayi da duk wata mace da zai iya zuwa ya aure ta da yawa daga cikin matan da ya aura zuwa suka yi suka bada kansu gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da matsayi yana da daukaka kuma Allah madaukin sarki cikin hikima da yazo ambatan sunan shi Muhammadu sai ciro shi daga sunansa kamar yadda yake wa shakkalahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada Muhammadu Allah ya tsagan masa suna daga sunansa dan ya girmama shi kenan in kun fahimce ni mutum ne mai girma kenan mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi shi zul arshi mahmudun shi kuma Muhammadu sunansa Muhammadu Allah Mahmud shi kuma Muhammad duk kusan abun guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi shi ya zama cewa al-uswatul hasana abun kyakkyawan koyi fi kulli al-ahwal a cikin dukkan yanayi kuma wali kullin nas ga dukkan mutane gaba daya duk dan kirki duk dan arziki duk dan mutunci duk dan da ya san ya kamata to zai sha'awar yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko bai koyi da sallarsa ba ko bai koyi da azuminsa ba to yayi koyi da kyakkyawar alaƙarsa da mutane yayi koyi da tausayinsa yayi koyi da jin ƙayinsa yayi koyi da taimakonsa yayi koyi da tsarin mulkinsa da shugabancinsa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama uswa hasana kyakkyawan koyi ma'ana ai yana da dabi'u na kwarai da za a yi koyi da shi amma ga wanda yake fatan kuma yake tsammanin gamuwa da Allah lami lafiya da ranar lahira wa zakara Allah katira manzon Allah shine shugaba shine jagora manzon Allah yana nan a matsayin sa na malami wani lokacin dan kasuwa wani lokacin miji wani lokacin uba wani lokacin malami wani lokacin ya fito a ainihin fakiri wani lokacin ya fito a matsayin mawadaci kai dukkan mutane gaba daya suna da bukatar sirarsa su san tarihinsa su san irin kyawawan dabi'u da Allah ya girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadan daga cikin su mutum ne mai girmama mutane shi aka ce idan yazo zai maka magana to yakan fuskance ka ne ya baka full concentration ba a yi masa magana yana sama sama a'a idan zai fuska zai magana da kai sai juya ya kalle ka gaba daya komai karancin ka komai rashin wadatar ka komai rashin darajar ka komai rashin matsayin ka idza takallama aw kallama an-nas yi idan zai magana da mutane to yakan fuskanci mutane gabaki daya sannan kuma yana yi mutane magana da abin da za su fahimta idan yaje inda ba a gane yaran sa to sai yayi magana ya sa a fassara musu abin da yake nufi sannan kuma kullun annabi yana yi mutane magana da abin da suke fahimta suke iya dauka baya zuwa ya gaya musu abin da hankalin su zai dauka ba yuhaddithu an-nas bima ya'rifun yana yi mutane magana ne da abin da suka sani kuma yana musu mu'amala bil lutfi war rahma mu'amala ta hanyar tausasawa da jin kai da tausayi sallallahu alaihi wa sallama idan ka zo dangane da abinci shi kan duk wani abincin da ya saukaka to abincin sa ne baya aibanta abinci komai aka bashi in zai ci inishahu akalahu wa illa tarakahu kamar da imamu tirmidhi rawaito a cikin shamail muhammadiyya idan an kawo masa abu in yana so zai ci kuma shi baya cewa sai kaza sai kaza komai abinda Allah ya hore a lokacin to shi yake ci amfani da shi ya wuce wurin shimfida duk abin da ya samu ita ce shimfidar sa matan sa sun ruwaito mana cewa shimfida nan sallallahu alaihi wasallama ciyawa ce ciyawa ce aka sa aka lullube ta aka yi kwanciya wata rana wata daga cikin matan sa tayi masa shimfida sai ta samu mayafi sai ta ninka mayafin gida biyu gida uku haka dan ya dan dilaushi sai ya kwanta sai ya yi bacci mai tsawo sai shi ya aka yau ya kai wannan lokacin aka bai tashi ba sai ya duba sai ga ashe shimfidar da aka yi masa ne mai laushi da yawa sai ya ware ta yace kar a sake masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a annabar rahama a cikin ciyawa yake kwanciya ciyawa yake kwanciya ina maimaita wannan kalmar dan ka san cewa lalle Allah ya maka ni'ima lalle Allah ya girmama ka lalle Allah ya baka koda kana ganin cewa bai baka ba amma wallahi ya baka wannan mutumin fa a duk duniya ba wanda yafi shi kuma duk duniya ba wanda Allah yake so sama da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wanda ya zo masa abokin zaman sa ne kowaye ko yara sai ga yana hira da su kamar abokanansa ko da tijo ko karamin mutum ko babban mutum kowa abokin zaman sa ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba takurawa kansa ya nemo abin da babu shi ya ta wahala a rayuwa ba shine ake cewa ma takallafa mafqudan abin da babu shi ya mutsantawa kansa sai ya same shi baya yi kullun abin da ya samu shi yake amfani da shi sannan kuma wala radda mawjudan abin da ya samu kuma baya gullar da shi baya jefar da shi yace baya so baya aibanta duk abin da Allah ya masa na alwaki idan ka zo dangane da sirarsa malaman tarihi Allah ya musu rahama sun sifanta mana annabi ba abin da basu bari suka bari a cikin sifofinsa komai sun yi mana bayani gangan jikinsa komai halitta tafai aka yi bayani akan shama'ilul muhammadiyya sifofinsa na halitta da sifofinsa na dabi'a har fuskarsa wato irin yadda yanayin fuskarsa suke tsawonta da fatinta da siririnsa ta duk an gaya mana har gashinsa an gaya mana furfura nawa yake da ita tsakanin kansa da gemunsa adadin furfurar kafin ya bar duniya sai da aka irga aka faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya yake wa mutane magana an gaya mana in yazo magana yana yi a cikin nutsuwa yana yi a hankali yana kuma magana yakan maimaita ta da mai rubutu zai rubuta to zai iya rubuta abin da annabi yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta motsa hannunsa da yake yi idan yana magana duk an ruwaito mana cin abincinsa ya yake ci an ruwaito mana in abu ne da zai dauka da hannunsa to da wannan hannaye kwaya uku yake ci da wannan babbar yatsa da wannan manuniya da ta tsakiya haka yake dauka abinci yake ci sallallahu alaihi wasallam baya cika hannunsa da abinci har ta bun hannunsa baya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana cin abinci daidai cikinsa baya cin abinci over yanda zai iya cutar da gangan jikinsa ko kuma ya cutar da abokin cinsa wanda yake ci tare da shi idan ya zo shan ruwa an gaya mana yana idan zai sha ruwa da yawa yana sha da numfashi uku ya makwarwa daya in an ce numfashi daya zai sha iya numfashi sai sauke sai kuma ya dada sha sai ya dada sha sai sauke wani lokacin yakan wadatu da numfashi daya wani lokacin da numfashi biyu hatta abun hawansa an gaya mana yana hawa jaki yana hawa alfadari yana hawa kaza duk dabbobin da Allah yake hawa da ruwaito har aka ruwaito wata rana ya hau jaki yayi tutsu da shi ya fadi har ya ji ciwo har ake zuwa gida ake gaishe shi sallallahu alaihi wasallama an gaya mana yana tafiye tafiye ga kuma tsarin da yake yi in zai yi tafiya saboda adalcin sa idan zai yi tafiya to yakan yi wa matansa ƙuri'a ne adadin matansa gaba daya ba zuwa yake ya zabi amarya ba ba zuwa yake ya zabi wace ga dama ba a'a ƙuri'a yake yi ƙuri'a kuma an bar wa mutane su yi ga bisa dukkan yanayin da suka ga za su yi duk dabarar da za ka yi ta fito da sunan ƙuri'a a musulunci to ba laifi za ka iya yin ƙuri'a wacce Allah ya sa rabanta ne sai dauke ta da nan nake jawo hankalin mutane waɗanda suke da iyali sama da guda ɗaya ku ji tsoron Allah a kan matanku ku kyautata mu'amala ga matanku kada mutum ya zubar da mutuncinsa a idon iyalinsa idan ya zama baka da kima a idon iyalinka sun sifanta ka da zalunci sun sifanta ka da kama karya to ba za ka yi mutunci a idon mutane ba mata suna kuka da yawa kwarai da gaske dangane da rashin adalcin da ake musu idan an zo tafiye-tafiye mutum ne yana yawan tafiye-tafiye ko zai je wani guri kawai sai ya tsaya ya darje a cikin matansa sai zaɓo shi zai zaɓa shi kawo farsa waɗanki da ke za a tafi wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan ba shari'a ba ne wannan ba addini ba ne sai dai inda sun matan sun haɗu sun yarda ƙuri'a ake musu idan kuma kai ƙuri'a wa guda uku ko guda huɗu ɗaya ta ci to next tafiya idan za ka yi to ita ba ta cikin ƙuri'a don kar ka ce sake shigowa a zo a yi da ke wataƙila ma ka ba ta dikin ansar ka ce in kin ga takarda mai ɗan baƙi-baƙi a gefe ita ce ansar ki ɗauka kar ka yi haka ka cire ta a gefe sai ka yi waɗannan guda uku in ɗaya ta ci sai ka tafi da saura guda biyu idan ka sake zuwa sai ka sake yi waɗannan biyan in ka sake zuwa kuma sai ka yi ƙuri'a ba sai ka tafi da ita wani bawan Allah ba shi da lafiya ya ɗauki cikin matansa yana tafiya suka ce Alhaji mu ma muna buƙatar mu je mu ga inda ake gani ba za a je da ku ba yayi ta faɗa ya ta bala ce ba yanda za a yi da shi manyan mutane a gidajensu sai abin da Allah ya kuro mulki suke bugawa na fitar hankali sai dai Allah ya tsare Allah ya kiyaye amma akwai ranar babban mulki ranar tashi alkiyama ranar da zaka zo kai bayani ya dauki mata ya tafi da ita ashe ba shi da lafiya ne jinya yake suka tafi suna Allah ya isa an shiga hakin su insha Allah da yaje can din ya mutu a hakan ya tafi wannan mata idan an tafi da ita a bata kuɗi a bata daloli ta je ta yi sayayya a bata kaza ai komai da ita tana tare da miji ba tare da haƙƙi ba kuma gobe ma an zo ita za a ɗauka yaya ƴaƴanka za su ganka da daraja ka wulaƙanta mahaifiyarsu yaya matanka za su ganka da kima ka nuna kwaɗayinka a fili to mu gyara wannan gabar gaba ce ta gyara manzo Allah ya ce duk wanda yayi rashin adalci wa iyalinsa zai tashi ranar tashi alkiyama wa shiqquhu ma'il bangaren jikinsa a shanye skeleton zai zama shi yasa ko duk wanda ya san ba zai iya adalci ba wallahi ya hakura da mata guda daya qur'ani ma cewa wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu idan kun sani cewa ba za ku yi adalci ba to ku hakura da guda daya kai guda daya ma ba za ka yi ba hakura ka nemi baiwa ka aura saboda kiyaye haƙƙin kada ka zalunci wani ƴaƴan kuma an ce kada ku yi zalunci tsakanin su ku yi adalci tsakanin su wanda wannan fa kana da iko ka mallake shi kai ka haife shi maniyin ka ne amma manzo Allah ya ce ittaqullah wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴan ku kada a zo a ware ƴaƴan wance a yi mata a yi musu hidima a ware ƴaƴan wance a sai musu filaye a ba su filaye a ba su allocations a yi musu kaza a yi musu kaza ƴaƴan wance kuma tunda ba a yin ta ba a santa a batta a ainihin wato wulakanci wanda wannan ba daidai bane kamar yadda wasu suke nuna a zahiri suke nuna zalunci a tsakanin ƴaƴansu shi ma wannan yana jawo rashin albarka a gida kai hakuri duk ɗan da kai ka kuskura ka haife shi to ya zama ɗanka wani ɗansa ya fantsare masa ya masa ba daidai ba yana jin haushinsa baya jin daɗinsa sai ya ce in na mutu kar ka yadda ka ci gadona sai malami ya ce masa a karmakallah ai baya cikin hakkinka in dai ka yadda ka mutu ɗin to insha Allah ko dukan ka yake yi wannan ɗan sai ya gashe ka duka in duka yake maka kullum in dai ka riga ka mutu to shikenan wai dan a nuna ma intimacy ɗin wato ala kusanci tsakanin wato ɗa da ubanshi ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ita ma gaba ce mai muhimmanci wata rana wani sahabi ya ware wani daga cikin ƴaƴansa guda ɗaya ya ba shi gona sai zo ya samu matarsa yana murna ce ai na ba uwa ne gona to matar ta sha sunna matar ta yi karatu ta yi ilimi almajirin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ita ma sai ta ce ka gaya wa annabi bata musanta shi ce abin da kai ba daidai bane ka gaya wa manzon Allah ka haifa shi a matsayin shaida yace a'a tace to maza garzaya ka je ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka ware danka guda ɗaya ka bashi gona yana zuwa gurin manzon Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam aina bawa dana wani gona sai manzon Allah ya ce a kulla waladika na haljahu kowane ɗaya daga cikin ƴaƴanka ka bashi gona ku ji karatun nan ku fahimce shi kowane ɗaya daga cikin ƴaƴanka ka bashi gona sai ce a'a sai ce to tashi ka bani guri fa ashhid ala hadha ghairi ka je kai wani ya maka shaida ba ni ba a wata riwaya yace fa inni la ashhadu ala jawn ni ba na yin shaidar zalunci ashe ba wada wani abu a fifita wani da akan wani a cikin ƴaƴa wannan ba adalci bane zalunci ne kuma shi ma akwai tambaya so ku kiyaye dangane da ƴaƴanku mu yi adalci dangane da ƴaƴanmu mu zauna da su lafiya kuma akwai waɗanda suke da ɗabi'a ta fifita ƴaƴa maza akan mata tunda shi namiji ne sai ga bangaren ƴaƴa maza ya fifita su idan zai je wani guri ƴaƴansa maza zai dauka idan zai wani abu zai je sayayya ga wani abu na yara ƴaƴansa maza zai dauka to ƴaƴanka mata fa su kullun an bar su a gida waye gaya maka kuma suna da haƙƙi ka dauke su ka tafi inda zaka je da su ka sa su shiga ta shari'a ka kai su inda zaka kai su kuma hidimar da kai wa ƴaƴanka maza su ma dole ne kai musu yanzu wani zai gidan miliyan kaza ya ba wa ɗansa na fari saboda yayi aure to ɗanka na biyar na shida na bakwai wallahi shi ma yana bin ka bashi sai dai ka gina masa ka ce wannan gidan ka zauna a ciki amma in na mutu yana cikin na gado wani ya sai mota miliyan kaza ya ba wa wani daga cikin yara to su sauran yaran fa sai a ce ai lokacin su bai zo ba to in fa suka zo su ma suna da haƙƙin sai ka ba su wannan abin da ka ba wancan sai dai ka bashi a matsayin aro ko kuma saboda yana maka wata kulawa ko kuma in yana maka aiki ka sa masa albashi ka biya shi wannan in ka bashi kuɗi sama da yanda kake ba wa kowa ka bashi haƙƙin sa saboda yayi maka aiki amma haka zika saboda shi ɗanka ne kai masa wata hidimar da baka yi wa sauran yaya ba wannan shi ma ana ce da shi jawr ba daidai bane musulunci jama'a shine mu yi kokari mu san me shari'a tace mu yi kokari mu tabbaka sai mu samu zaman lafiya a gidanmu in baka wallahi sai an maka zanga zanga da yajin juyin mulki ake cewa ko yajin aiki a gidanka annaban Allah annabi Yusuf da kansa ka duba wahalar da ya sha a wajen yan uwansa saboda soyayya da mahaifinsa ya nuna masa duk da wannan shar'u man qablana ne amma akwai darasi kwarai a cikin wannan ku rike shi a matsayin tsaraba ce ta hanyar tafiya mu dawo kan magana annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne kenan mai adalci idan ka zo dangane da abin da ya shafi mu'amalarsa da matansa nana Aisha take ce ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya shigo gida kana fi mihnati ahlihi yana tare da wato hidimomin matan shi shine a kitchen shine shara shine tankade shine yanka abu duk abin da ka sani na mata suna yi a gida annabi yana yi wa matan shi ina so idan muna buga misalan nan dan Allah mu rinka kwatanta kanmu a gidajenmu irin mulkin da muke bugawa a gidajenmu masha Allah tabarakallah mutum ne mai wasa da yara aka ce da an kira sallah sai maza ya wanke hannunsa sai runtuma ya tafi masallaci kenan kaga yana kula da me haƙƙin iyali da daukewa iyali nauyi da daukewa iyali cewa da taimakawa ainihin wato abani sunan shi iyalansa baya sakaci haka aka ce a matsayinsa na shugaban al'umma ba shugaban ƙasa ba shugaban jiha ba shugaban local government ba shugaba na ƙasa gabaki ɗaya amma wallahi kullum kwanan duniya sai ya bi ɗakin matansa ya gaishe su min ghairi masis ba tare da ya kusanci su kusanta ta jima'i ba mata tara a lokaci guda wancan kuna lafiya ya gajiya ya gida ya zauna a wurinta yan mintuna ya tafi kuna lafiya ya gajiya ya kaza da sauransu ba irin kai ba iyalinka tana kuka da kai matinjanka ya fi iyalinka kusanci da kai akwai mutanen da tsakani da Allah rayuwar da suke da iyalansu wallahi akwai tausayawa a kan kansu kafin ma iyalan saboda ba su da lokacin iyalan nasu ba su da lokacin hira da su ba su lokacin tattauna da su kawai dai sun rufe dai sun ce sun yi aure amma iyalansu ba su samun ni'imar da mata ya kamata ta samu a shari'ance kana da lokacin hira da kowa fa
zaka je office ka zauna kai awa 5 6 7 8 ka dawo musu a gajiye amma idan ka zo ranka a bace da fada zaka shigo kira kake kana fada ba a ganin hakorinka babu alamar tausayi da sakin fuska idan ka dawo gida yara kowa zuwa yake makale gindin kujera ai baba ya dawo kai da ake so idan baba ya dawo a zo da gudu a tare ka a bude maka mota a karbi abin da ka zo da shi matanka suna lale marhaba da kai yayanka suna lale marhaba da kai amma sai zama kana da kaswa kana da kekasa kana da bushewar hali walau kunta faddan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlik Allah ce fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin annabi kansa Allah yace masa da kana da kakkausar mu'amala baka da hakuri baka da lafazi mai kyau baka da mu'amala mai kyau da mutane sai sun baje ba za su zauna kusa da kai ba dan dan adam kullun yana son mu'amala mai dadi to yayi iyalinka kullun suna kuka da kai har kaga yaro yana Allah Allah ka kwanta saboda ya samu saukin sha'ani a raba masa dan abin da ka tafi ka bari kaga wannan rayuwar ba ta daidai ba ku tsaya ku ji dadi da iyalanku da matanku da ƴaƴanku mutum ya shiga gida ya kafa wata gwamnati ta musamman ƴaƴanka su more ka su ci ainihin wato moriyarka wallahi akwai dan da yazo ya same ni yake ga mu irwan yace baban sa wani ne yace amma wallahi malam bai isa in tinkare shi ko gaishe shi bana iya zuwa ne yace duk bukatun mu sai yace aje a samu wani a office wani yaran sa ko wani sakataren sa ko wani wani kanin matarsa shi za ku je ku gaya bukatunku duk wanda yake bukatar wani abu je ga mai kar a zo a tinkare ni idan matansa suna da bukata sai dai a yi wakilta wani wannan wace irin rayuwa ce nan Allah yace idan ka ga mun ganshi to sai dai in ya zo fitowa mu daga masa hannu wannan ba gwamnati ce mai dadi ba a gidan mutane so ya kamata mu yi kokari mu gyara an ruwaito mana halin manzon Allah shin mu'amalolinsa da iyalansa ummul mu'minin yana cin abinci da iyalansa yana wanka da iyalansa kuma yana raba musu kwana na adalci shi annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kansa Allah ya bashi dama ya iya yin shekara guda a ɗakin mace daya in ya ga dama shekara guda in ya ga dama kuma ya raba Allah ya ce da shi turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alayk in kaga dama ka jinkirtar da wanda kaga dama a cikin su ka dauki lokaci mai tsawo baka je wajen ta baka tare a wajen wata shi annabi a karan kansa wannan khususiyar sa ne kar wani yazo ya ce a ga wata sunna an samu a'a wannan ya shafi annabi ne shi kadai ya zabu wace ga dama amma duk da haka wallahi malan raba musu kwana yake kuma duk da haka hali irin na mata malan ba a kyale shi ba a hakan dan a nuna maka dabi'ar mace sai ka yi hakuri da ita wata rana annabi sallallahu alaihi cikin dare yana ɗakin nana Aisha sai ya tashi ya ja jiki sai ya fita nana Aisha tace ina kallon sa sai abun namu na mata sai ya kama kishi tace sai naji a raina ko ɗakin wata ya tafi ku ji wannan hadisin jama'a manzon Allah ne Muhammad ibn Abdullah ya tashi da daddare zai je wani wuri sai take cewa ko wani wurin za shi ɗakin matarsa sai na bi shi yana tafiya ina bin sa sai naga ya fita ya bar gida sai naga bai tsaya ko ina ba sai makabartar baqi'a baqi'u al-gharqan ashe tafiya ya karfe 2 karfe 3 ya je ziyara ga gidan mautattu ya musu addu'a tace naga ya tsaya qawilan yayi addu'a ya roƙan musu Allah kawai sai ya juyo ba abin da yayi in ban da wannan ba ya juyo ya tafi da ya juyo ni ma sai na juya ina sauri dan ya dawo ya tarar da ni a shimfiɗa ta yadda ya tafi ya bari ashe annabi da yake tahowa ya hango dukkan mutum a gaban shi har ya shiga gida ya ga an shiga gida yana zuwa sai ya dauki hannunsa sai ya sa a kirjinta haka sai ya ji dak 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 ko me yi mata magana ba ya san cewa me ta san cewa an gane me ta yi hali irin na mata to sai kai hakuri kai ma shi yasa hularka idan ka saka a lokacin da ka fito ga dakin amarya an dauki hotonka lokacin da ka zo ɗakin uwar gida da ya ka zo akwai wata da ta zo ta kawo fatawa gurin wani malami aikin banza aikin wofi an mai da mu ba komai ba wulaƙanci wallahi tallahi idan ɗakin amarya yake hularsa a goshinta suke ni ko ranar da ya zo fitowa haka na ganta hularsa ya karkato da ita an rena mun arziki kaza kaza aka ce alhaji ya aka yake yace wallahi tallahi ni ban ma san hular ma na take a wannan ba ya hakuri Allah ba da hakuri Allah kai zuciya nesa kenan ana kallon ku har ta hulunan ku malam barin gaya maka ko camera bata kai mace sa ido ba camera gidanka CCTV ta gidanka bata kai matarka ba dan za ta gano abin da wannan camera bata gano ba kurin hakuri suke da mu so ku yi wa matan ku adalci ku kyautata musu kuma tabi'a su ne kar kai fada da matarka saboda suna da irin kishi zan sake ki zan sallame ki ni ba za a mono to haka Allah ya riga yayi ta nana Aisha duba imani irin na nana Aisha duba takawa irin na nana Aisha duba kaza irin na nana Aisha duba ilimi irin na nana Aisha amma cewa sai ana imra'atun ghayur ni mace ce mai kishi tace kishi na hadda matattu nake yi nana Khadija ba ta bar duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam irin mu'amalarsa a gida ya wata rana baya mantawa da hatta matansa da suka rasu kuma shi baya mantawa da mutunci da aka masa dukkan mutunci in an masa mutunci baya mantawa da haka idan aka zo wata rana aka yanka dabba sai ya ce akai wa kawayen Khadija akai wancan gidan kawar Khadija ba iyayen Khadija ba dangin kawayen Khadija a bayar abin nan ya kunci nan Aisha kullun annabi in yazo gida sai rinka magana Khadija sai nan Aisha take cewa wai me yasa ka damu da wata mace da kad halakat ta riga ta tarusu ta mutu kuma Allah ya canja maka wacce ta fita malam ka duba a matsayin su na shugaban kasa a matsayin su na jagora a matsayin su na shugaban al'umma ka duba inda matar sa ce a takin din sa ina so ku fahimci wannan karatun dan mu zama masu hakuri da iyalin mu yar karamar yarinya ya ce kana ba 17 da kaje ka aure ta sai ta gigi ta ka a gidanka ta fitar da kai daga hayyacin ka ko baka gane wa yaran ka sun gane tace me yasa ka damu da wannan sai annabi ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba daga nan nana Aisha sai ce shu ta yi labas bata sake cewa komai ba kenan anan kai ma ba laifi a gida in aka dan girgiza ka kai ma ka dan girgiza su wani lokacin dan su kyara zaman su wannan ba laifi bane ba kuna tare da ni an ruwaito manzon Allah an ruwaito mana irin wasa da yake da matan shi dan mu gane wannan dan adam din abun koyi ne sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai wasa da iyalinsa aka ce nana Aisha tace an ruwaito har guje-guje suke a gidansu guje-guje kara'isi shugaba yace sai mu tsaya tace sai mu tsaya daga nan gurin zuwa can wani lokacin na wuce shi wani lokacin ya wuce da ina wuce shi daga baya zo yana wuce sai yace hadihi bitilka da mun yi tsere kin wuce ni yanzu kuma na zo ina wuce ki a farko in sun yi tseren ita ce a gaba tunda yarinya ce karama shekara 9 duka annabi ya bar duniya na Aisha tana shekara 18 kaga yarinya ce karama da haka tana da yarintacca sai ta abin nan to amma da ta zauna a gidan miji tunda dole in mace ta zauna a gidan miji za ta canja shi ma manzo Allah sai san lokacin yazo sai wuce ta sai ce to gashi wai me yasa wai me hikimar ruwaito mana wannan hadisin wai imani zai kara mana wai takawa zai kara mana dan a koya mana human relation mai kyau tsakanin ka da matanka kenan ba laifi bane idan ka kori yara ka ce kai ku kowa ya kama gaban su bude mana nan gurin mu dan abin nan ba laifi bane sai ka huta malam hawan jini ya damu mutane damuwa ta damu mutane mutum yana buƙatar ya samu wato kwanciyar hankali wani in ya je majalisa kawai ya zauna yayi dariya akai wasa dariya sai bacci mai dadi amma idan ka zauna humum damuwa ya ta accumulating yana ta abuwa a kanka to dole ka rinka samar wa kanka hanyar da za ka rinka hutawa da ƴaƴanka hutawa da matanka haka yaro karami ayin ruwaito manzo Allah sarsare yana masa wasa sai ɗebi ruwa a baki ya fesa wa yaro irin yadda ake wa yara ka san yaro in ka watsa masa ruwa zai abin dariya haka to yana irin wannan dan sallallahu alaihi wasallam akwai yaro da yake zuwa da tsuntsu wajensa wata rana sai zo babu tsuntsun manzo Allah yake cewa ya aba umayl ma fa'ala an-nughayl wani hadisi ne malamai suke dogon shirdi a kansa ya mai tsuntsu ina dan tsuntsun ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai mizah in aka ce idan sahabbai suka zo yan wanda suke kauye suna so su gane waye shi ba sa iya gane shi a cikin mutane malam sukan tarar da shi a cikin tsakiyar sahabbai yayi wasa da wancan yayi dariya da wannan ayi raha da wannan ya tashi miƙe da wannan ayi kaza da wannan sai su suna tambaya wai ina manzon Allah sai a ce kaga wancan gashi can shine ai wani yazo shi bai yadda ba ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mayafin sa haka to anan bayan kafadar sa haka nan tsakanin kafadar sa akwai tambari na annabta an rubuta Muhammadur Rasulullah malam ba da biro bane ba kuma printing akai ba haka fatar jikin take Muhammadur Rasulullah ba kuna da Muhammadur Rasulullah ba a cikin masallacin nan to haka yake a dambare anan ainihin bayan sa wannan mutumin da yazo kawai sai dabara kamar suna gaisa sai fuzge dan mayafin sai mayafin sai ya fadi sai ya ga wannan tambarin wai dan ya samu kwanciyar hankali cewa shi annabin ne wannan kawai sai ya ga wannan tambarin sai annabi ya juya ganshi sai ya dariya yace na san me ya kawo ka kuma na san me kake nema malam duba mizah duba wasa da cikin fuska da mutane sannan malaman nan Allah ya musu rahama babu abinda ba su yi bayani ba akan sifar wannan bawan Allah komai nasa da ya shafi rayuwarsa ba abinda aka boye wani yace la ta'ridanna li dhikrina ma dhikrihim laysa sahihu idha mashaka almuq'adi yace in ana ambaton mutane manyan mutane karku ambace mu ai subhanallah lafiyayye mai tafiya ba daidai yake da wanda yake zaune a ƙasa ba ai da bambanci da mai tafiya da wanda yake gurgu a zaune a ƙasa to manzo Allah matsayin sa da darajar sa ya wuce tunanin duk wani dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi ba ai wannan mutumin zai da annabi sai kama da annabi ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha inji mai ishiriniya yace kamar ahmadu kamar muhammadu ba a taba yin sa ba mace ba ta taba tsuguna ta yi nakuda ta haife wani mutum irin manzon Allah ba wala huwa yunsha kuma ba za a taba yi ba har duniya ta nade gaba daya ba za a taba yin wani mutum mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya dauka darajar sa babu wani mutum da yake da kima da mansibi da matsayi irin nasa sallallahu alaihi wasallama mansibul qudwa mansibul uswa wajen ya zama abun koyi alaihi salatu wassalam shi fa malam komai nasa abun koyi duk abin da ka gani masha Allah na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne sai dai abin da Allah ya kebance shi da ainihin wato a shari'a Allah ya ce yayi koyi da dukkan annabawa da manzanni da suka gabata kai koyi da shi Allah ya ce ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi sune wadanda Allah ya shiryar da su to lalle kai aiki da shiryar su anan gurin ka nutsu an ce yayi koyi da shiryar annabawa da manzannin da suka gabata kai wata kila a calculation din ka sai ka dauka kenan sun fi shi ne tunda aka ce yayi koyi da su sun fi shi ne mu a iya tunanin mu an ce kai koyi da wani to kenan wani yana gaba da kai a wannan abin da aka ce kai koyi shi to shi a sha'anin manzo Allah kuma ba haka bane abin da ya faru shine dukkan wani annabi da manzo Allah ya cika shi da sifofi na kamal sifofi na cika dabi'u na kwarai halaye na kwarai Allah ya zo ya yi su suka zo gaba ɗaya kuma annabi ya ce gaba ɗaya koyi da su yayi koyi da su ko bai koyi da su ba to shi ga nasa sifar shi kadai sannan kuma ya hado da duk sifofin annabawan da manzannin gaba daya duk ya hade a kansa kaga ba wanda ya kai ya shi kenan yana da sifar wancan annabin 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 kuma ga nasa kaga ya zama to ne ya hada dabi'u da halaye na kwarai na dukkan sauran annabawa da manzanni sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya bashi sifatul kamali da nu'utul jamali Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa mu koyi da shi a ko'ina kamar yadda muka karanta aya a daga cikin ayoyin alqur'ani idan ka dubi aiko shi da Allah yayi tausayi da jin kai da ke tattare da aiko shi da akai Allah ya turo shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida ne mai bushara ne mai gargadi ne mai wa'azi ne mai tarbiya ne mai hakurkurtarwa ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai tarin yawa inna arsalnaka shahidan Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'azahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah ya ce mun aiko ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida mai bushara mai gargadi mai fada mai jan kunne kuma mai wa'azi zuwa ga Allah kuma kai din fitila ne manzo Allah Allah ya sifanta shi zama sirajan munira kuma mai bushara ne ga mu'minai cewa suna da babban lada mai falalan gaskiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace kada kai da'a wa kafirai kada kai da'a wa munafikai kuma ka rabu da su da cutarwar da suke maka ka dogara ga Allah tabaaraka ta'ala lalle Allah shine wakilinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane innama ana rahmatul muhda ni farhama ce da ubangiji tabaaraka ta'ala ya ba ku annabi rahama ne ga kowa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba muturo ka ba face rahama ne da tausayi lil alamin kun san ma'anar wannan ayar rahmatan lil alamin ba a ce rahmatan lil mu'minin ba ba a ce rahmatan lil muslimin ba ba a ce rahmatan lil kaza ba rahmatan lil alamin in an ce al alam a larabci duk wanda ba Allah ba shine alam duk abin da ba Allah ba duk wata halitta in dai wani abu ne kaini da ya kasance a bayan kasa da dutse da itace da mutane da aljanu da musulmi da kafirai da manya da kanana da aljanu da mala'iku da duk wanda ba Allah ba sunansa alam to annabi Allah ya suro shi ya zamanto tausayi ne da jin kai ga dukkan halittun nan gaba daya hadda Emmanuel Macron shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama tausayi zuwan annabi rahama ce a gare shi shi yasa aka ce al'ummar gabaki daya ta duniya gaba daya ummatu muhammadin ne amma an raba ta gida biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba akwai al'umma wacce take da'awa yake mata kenan duk al'ummar duniya gabaki daya annabi yana musu da'awa ma'ana mai wa'azi ne a gare su dan ko wa'azin sa ya isa ga kowa sai dai ya kibi akwai kuma ummatu ijaba al'ummar da ta karbi da'awar su ne musulmi da mu'mine gabaki daya so ashe manzo Allah rahama ce ga al'umma gabaki daya arhamul khalqi wa arfa'ahum shi yafi rahama shi yafi daukaka kuma shi yafi kowa tausayi kuma shi yafi kowa girma shine aka ce da shi azamul khalqi a duk duniya babu wani girma da matsayi da daraja girma in an ce wani azim ne to babu wanda kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo fasaha yafi kowa fasaha shi yafi kowa iya zance Allah ya bashi jawami'ul kalimi sai ya faɗi kalma guda ɗaya amma tana da ma'ana dubu Allah karim kalma ɗaya sentence ɗaya zai faɗa sai a yi volumes na littattafai akan maganar annabi guda ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu zai faɗi magana ba sai ya dogon zance ba kawai kalma ɗaya zai faɗa yana faɗa kawai za a gane idan ka zo haƙuri shi yafi kowa juriya da haƙuri a rayuwa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri duk zamu zo buga misali akan haƙurinsa shi yafi kowa gaskiya shi yafi kowa cika alƙawari shi yafi kowa sakayya da tukunci an yi bincike a duniya babu wanda in an masa mutunci yake tukunci sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har su suke yi su kawo masa kyauta saboda in sun kawo to zai ninki kuma shi yafi kowa kyauta ajwadun nas yuti ata'a man la yakhsha al-faqr yana bada kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci wata rana wani yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tallafi da agaji annabi yace mai ga raquma nan kora daga nan zuwa can gaba daya garke guda yace kora ka tafi da su kauyenku mutumin nan mallan da kyautar ta mai nauyi yace kaddai a mana izgilanci wai annabi yake ga kana mai izgilanci yace ba izgilanci nake ma kyauta na baka eh bai ka tafi da shi ya kore raquman nan ji yake za a kira shi a ce kai dawo sahabbai mallan suka zuba ido suna kallo ai mallan yana komawa garin su yace kai jama'a kowa ya musulunta yace na dawo daga wurin mutumin da baya jin tsoron talauci baya tsoron talauci haka yake bayarwa yau mallan layyafa zai zo yanka layyafa sai yanka raqumi ɗari layya a matsayinsa wanda yake kwana a gidansa wani lokacin yayi wata biyu ba a yi abinci ba amma cikin abin da Allah ya hore masa sai yanka raqumi ɗari kai ka taɓa yanka rago ɗari ka taɓa yanka hamsin wai mu yanzu gani muke burgewa ne karka samu wani katon rago mai katon ƙaho guda ɗaya ka yanka yanka dubu kowa ya zo ya ci nama ka raba ragunan laye duk ƙasar nan gaba ɗaya a cikin abin da Allah ya hore maka dan Allah wannan sunnar wani attajiri ko wani mai hali ya ɗabbaka mana ita wata rana a zo layya ya jera raquma ɗari ya ce a zo a yi ta yanka mallam annabi da ya zo yankan ya yanka ya gamsu ya ce Ali bin Abi Talib ka zaka kawai mallam an ci nama a wannan shekarar fa yace nayi wa kaina layya kuma duk al'umma ta na mata layya yace daga nan har kiyama ta tashi wannan ababi na kyauta kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam mallam bayarwa ke idan ya zo fa dauka abu bai zai bayar baya irgawa duk abin da ya zo dauka baya zai bayar shi baya irga dumbuza kawai ke sai dauka ya baka ko
alaihi salatu wassalam haka suke rayu da shi yasa mallan a duniya Abu Sufyan yake cewa bai taba gan mutumin da dan adam yake kaunarsa irin manzon Allah ba saboda komai shi ya wuce mutane mallan a gaba yake da mutane sallallahu alaihi wa sallam ya ba su ci su koshi shi kuma yaje gida bai dishi Aisha zuwa ya gido gidansa yace akwai abinci sai su ce babu sai ce inni idan sa'imun to ni ina azumi yanzu yazo babu abinci a gidansa yace azumi yake amma duk da haka akwai ahlus suffa kuma su Abu Huraira wanda suke rayuwa a masallacin Annabi kawai su suke zaune kawai ba gida ba mata ba uwa ba uba ba gona ba arziki ba kasuwa ba komai su kuma jira suke kawai in Annabi Allah ya bashi shi ma ya sa kula ya basu shi baya cin abinci shi kadai mallan an ruwaito mana cewa kwanan cin abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yahudu da nasara sukan zo su nuna ci abinci da shi shi bayarwa yake kuma shi in yazo kyautar sa baya ware wai wani musulmi ne ko ba musulmi ba kowa in ta kama kawai bayarwa yake alaihi salatu wassalam shi ne wanda yafi kowa bada kariya wa sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam kuma shi yafi kowa misalta abinda Allah ya umarce shi da ya aikata sallallahu alaihi wa sallam sifofinsa suna cike wato dabi'unsa a cike suke da halaye na koyi idan ka zo dangane da Qur'ani Nana Aisha take cewa idan kana so ka gane halin manzo Allah to karanta Al-Qur'ani wa kana khuluquhul Qur'anu tabi'atsa Qur'ani ce gaba daya Allah ya bashi sufi madaukaka yace wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan dabi'a hali mai kyau kuma shi mai girma shi manzo Allah shine Allah ya rufe manzanni gabaki daya da shi duk an yi ta turo annabawa da manzanni sun zo sun yi ta zamanin su da lokacin su shi kuma shine na ƙarshe ختم الله به الرسل sannan littafin sa shine littafin karshe na Qur'ani akwai littafai surufi Ibrahim wa Musa da sauran littafai na annabawa da Qur'ani yazo sai zama muhaimina nalai ya rufe kowanne littafi gabaki daya mu'jizar sa ita ce tabbatacciyar mu'jiza Allah ya bashi mu'jiza Al-Qur'ani wannan Qur'ani izu 60 har duniya ta tashi za a yi ta karantawa ana haddacewa ana riƙewa ana aiki da shi kuma duka gabaɗaya manzon Allah ne ya karɓo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa shi yafi kowa cancanta da yayi masa gori idan yayi masa amma baya yi alaihi salatu wassalam al'ummarsa ita ce mafi khairin mafi alherin al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون هو الأمم من ذا الله كوني مسيا الهير هكا الله يشي هو كفكوا كودا باء سنكو كودا أنا تاكيكو كودا أنا زاجنكو كودا أنا باتاكو كودا أنا تيمو سنشنكو كودا أنا بلاك ميل الناجينكو كنتم خير أمة كوني مسيا الهير أشياء الأمة kun samu falala ne da matsayi saboda kusancin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaaraka wa ta'ala ya sa manzon Allah ya zama hujja ne akan dan adam da mutane gabaki daya za a tambayi aljanu ranar tashi alkiyama kun yi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi za a tambayi mutane kun yi aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أشياء النبي بانا متعني كديبني ونسك ديني الجن والإنس وأذي قرآني يزوينا كرن شواء الجنون سكا سورة القرآن سكا لو كيوا نندع واسكا شكسنا يا تعوى أبن دمان ذا الله صلى الله عليه وسلم ما يزولش سو أشياء الله تبارك وتعالى يتولوشي ya zamanto manzo ne ga mutane manzo ne ga aljanu ga baki daya kuma shine mutum na farko da kabari zai fara budewa ranar tashin alkiyama in kowa ya mutu Allah zai tashi kiyama shi ce ana awwal mai yanshaqu anhu alqabr ni ne mutum na farko da zan fara fitowa ka duba abun mamaki shine na karshe a cikin annabawa al'ummarsa ita ce ta karshe cikin al'ummomi amma idan Allah ya tashi alkiyama gaba daya ana hura kaho wanda zai fara fitowa a duniya ma'ana mutuwa da akai a duniya a lahira wanda zai fara fitowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu da biyu ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi kowa zai tsaya a gefe sai ya fara shiga aljanna kamshin sa ya buge shi sannan kowa sauran mutane annabawa da manzannin Allah su shigo kuma ba wannan kade ba idan an zo yin hisabi mun karanta a hadisi shafa'a duk annabawan nan na Allah da manzannin Allah gaba ɗaya za su hada a filin tashi alkiyama mutane kowa za a yi ta kaiwa kuka ana cewa a lokacin mutane za su nemi su hada kansu su san ya za a yi a lokacin malam aka ce Allah ya fushi da mutane irin fushin da bai taɓa yi da su ba an yi banza da mutane malam kowa ya shiga uku ba san yadda za a yi ba Allah ya sauko da rana ta yi ƙasa bai fi mil ɗaya ba tana fasa ƙwaƙwalen mutane wani gumi annabi ya ce iya gwiwansa idansa wani iya gwiwa wani iya ƙugu wani yanda ka san mutum ya shiga cikin ruwa yana linƙaya to haka mutane za su rinka linƙaya ran tashin kiyama a cikin gumi kowa ya shiga uku wani ya ce aljamahu iljama gumi ya masa linzami wanda suka fi kowa dogon wuya ran tashin alkiyama ladanai shi kuma falalan ladani kenan shi kam wuyansa dogo ne gumin nan ba zai shanye shi ba saboda ya yi ta kiran sallah a duniya yana wannan Allahu akbar ne yake yi Allah zai girmama shi da bashi wuya mai tsawo kuma kwalliya ce tsawon wuya ranar tashin alkiyama za su ce duk gurin annaba za a je ana neman alfarma to wannan shi ne ashe a lahira ma ana neman alfarma muna neman alfarma a wurin kukuro kan mana Allah ya ko annabawan Allah Allah ya mana hisabi a lokacin su ake faɗan wuta ya tafi wuta ɗan aljanna ya tafi kowa ma a sallame shi kawai an gaji da tsayuwa kowa zai ce bai zai iya ba sai a ce kowa sai nuna ya ce a tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ash-shafa'atul uzma da ake cewa idan an zo wajen sa sai ce ana laha ni na cancanta dai wannan ce to ni na cancanta a riwaya aka ce zai kafa goshinsa a ƙasa zai yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba zai gaya wa Allah wasu kalmomin da bai taɓa gaya wa Allah ba Allah zai ce da shi daga kanka salci uta washfa'atu shafa ruki za a baka nemi ceto za a baka ceto zai ce ya Ubangiji muna roƙonka ka yi wa mutane hisabi kowa ya san matsayinsa a zo a yi wa mutane hisabi Allah ya haƙuri to a lokacin ne Allah zai ce mala'iku ku ɗebo su ke lai ku dogo ma'auni jama'a ba zai yi a tada ikiyama ba sai an yi lissafi kun sani a duniya ko ma'aikatanku za a turo muku auditors tashin hankali kuke shiga kuna raba addu'a a masallacin ku ai za a zo a mana audit to akwai babban audit yau mai kiyama audit a kanka audit a kan ƴaƴanka a kan matarka a kan iyalinka a kan ofishinka a kan ma'aikatarka a kan shugabancinka a kan wane ne a kan komai Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su kuma wallahi sai mun tambayi su ma manzannin har annabawan ba za a basu ba annabi isa Allah zai buga misali da shi yace ya isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah ya isa kai ne kace wa mutane a duniya su rike ka da mahaifiyarka ku ne alloli ba Allah ba kace kai Allah ne kace maryama Allah ce malam wannan a filin kiyama Allah zai tambayi annabi isa a gaban mutane أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله النبي عيسى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب يا أبنجدي يا أبنجدي بن إسبا بنجي مسوى النبا سبحانك أركي تبت غريكا in har na faɗa ai ka sani in ban faɗa ba ma ka sani kai ne masanin gaibu waye wai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku idan ba kyale annabi Isa ba in ba kyale annabi Musa ba in ba kyale ba annabi Nuhu Allah zai tambaye shi yace ya Nuhu me kai zai ce nayi kaza nayi kaza a tambayi mutanensa sai su ce ƙarya yake yi ba la ilaha illallah su ƙarya tashi sai ce ya Ubangiji a tambaye al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne za su zama shaidata sai Allah ya ce ku al'umma ku ba da shaida. To wannan shi yake nuna matsayin wannan al'umma ta annabawa Muhammadu, ita ma za ta ma ba da shaida ma akan wasu annabawa ba annabawa Muhammadu ba. Sannan a tambayi manzon Allah shi ma yace lalle na shaida ya zo saboda Qur'ani yayi bayani. So a Qur'an a kiyama Allah zai ce azo da suke laki. Wannan ce san da annabi ya mutane azo da suke laki. Allah ce wa nadul mawazina al-qissa li yawm al-qiyama fala tuzlamu نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها التي وكفى بنا حاسبين زامو زود سكيلي كو إيه أبو شجي ذاك يتفيا با كو ألا يجي بي با دو وان دي جي دي كايا وان دي سكو شك كايدا با سيان عونا شبا تو أشياء ما زا زو عونا كايا كو كو زي زود اللي تعفن سداما أتكرر شي كو زي زود كايا سا الله زي شكوي أو هكذا إيه تأونا متاني فمن ثقلت موازينه وند ما اونن سي نوي تو wannan ya dace yana cikin mutanen kirki wanda ko ma'aunin sai zama ba nauyi babu komai to shi kuma ya shiga uku fa ulaika alladina khasiru anfusuhum wadannan sune suka yi asara manzo Allah ce za a zo da mutum ka ganshi kato kaya guda mai nauyi a duniya a cikin duniya amma wallahi ana dora shi a cikin Allah ran tashin kiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uda wallahi a wajen Allah malam bai kai fuffukin tsoro ba a dora shi yanki zai nuna amma a duniya kaya ne guda sakamme ya kare rayuwarsa bai aikin Allah ba wannan shine abin tausayin mutum Allah tabaraka wataala ya bashi dama amma bai bauta Allah ba wallahi ba wanda imore wa rayuwa irin mai bin Allah jama'a bautar Allah shine dindinin rayuwa duk abin da ubangiji yayi maka idan baka yi wa Allah bauta kai asara baka san dadin sallah ba baka san dadin azumin litinin da alhamis ba baka san dadin sadaka ba baka san dadin taimakon mutane ba baka san dadin zuwa haji ko umra ba baka san dadin qiyamul layl ba baka san dadin kaza ba kawai kana rayuwa me babbancin ka da dabba inhum illa kal an'am bal hum adall Allah yace ga sunan kaman dabbobi sun ma fi dabbobi bada yanzu kai din ni'imar da ubangiji ya maka amma baka iya bautawa Allah mutum baya sallah dazu ake ba ni labari cewa wani bawan Allah musulmi ne wai duk azumin nan da aka yi gaba daya ko dai bai ba ga arziki ga wadata kuma in yaje office ai ta gaishe shi a bi shi a rufe masa kofa kai Allah ya sa ƴan adam suna tuma hidima amma kai ba za ka yi Allah hidima ba a bude maka kofa a share maka office ai maka kaza in ka zo a tsaye da kowa ka wuce amma kai ba ka iya yi wa Allah bauta da wannan fuskar zaka je ga Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ceci al'umma ta hanyar sawa ayi musu hisabi kowa ya san matsayin sa wani ba Allah yake cewa mimman zadani sharafan watihan wa kittu bi akhmasi atu suriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmadani nabiyya yace abin da yafi ainihin ƙara mun ɗaukaka da sharafa matsayin da na samu kasancewa na cikin bayin Allah kuma da Allah ya sanya mun annabi Muhammadu shine annabina sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana faɗa kamar yadda Anas ibn Malik ya ruwaito yace duk wanda ya samu abubuwa guda uku a duniya to ya samu dandanan imani na farko an yakuna Allah wa rasuluhu Allah da manzo Allah ya zama su yafi so sama da kowa kaji din nanu shine mahallin shahid ya zama Allah da annabi shi kafi so a duniya kafi son sama da babanka kafi son sama da mai gidanka kafi son sama da matanka kafi son sama da dukiyarka kafi son sama da mulkinka kafi son sama da arzikinka kafi son sama da kowa wannan in ka samu wannan ka samu dacewa Hassan bin Sabit wata rana yake cewa da aka zagi annabi aka bata shi kafirai suka bata shi yace fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u yace da babana da mahaifiyata da mutunci na gaba daya zan iya bayar da shi dan in kare mutunci da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zancen manzon Allah gaskiya ne bai taba sanin ƙarya ba a rayuwarsa kwata kwata ƙarya bai santa ba a rayuwarsa ko da wasa ko da ainihin abu bai taba sani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai irin da wasa din nan ya faɗi magana ta ƙarya ba yayi kun san jama'a fa ko ƙarya fa ko ta wasa ce haramu ai wani yazo yana neman kaza kaza a dan Allah ba a da wasa nake to ƙarya kai kuma za a rubuta maka kai ƙarya ba a yin ƙarya ko da wasa ba a yi. Sayyidina Usman cikin yabansa da aka yi, ake faɗa wata rana ya ce wallahi, Usman bin Affan ya ce wallahi na rantse muku da Allah tun da nake a iya sanina ban taɓa yin ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ko a lokacin musulunci. Usman bin Affan, ka ji wani suke limalin magana mai nauyi, ya ce ƙarya ban taɓa yi ba saboda su ƙarya aibu ne a tattare da su, mun ko yanzu da ita ake cin abinci, ka saka riga da ƙarya, ka gina gida da ƙarya, ka yi kaza da ƙarya, ka yi cewa mutane ƙarya, har ƴaƴanka su zane maƙaryaci ne kai. Wani yaro ya ce ka gaskiya babanmu mugun maƙaryaci ne, yaro ne ƙarami ma na da ubansa wannan shi da saboda yanayin ƙaryar ta yi ƙoba, ka musu ƙarya sun gane, ka musu ƙarya ba yi da kyau, ba kamala ba ce. Cikakken mutum yana ƙoƙarin ya faɗi gaskiya a cikin mu'amalarsa. Zancen manzon Allah gaskiya ne, ba a taɓa sanin sa da ƙarya ba. Inna sidqa, haka ya faɗa, yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna. Jama'a, gaskiya ita take shiryarwa zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ko bin Allah shi yake shiryarwa zuwa ga aljanna. Yace wa inna ar-rajula la yasduqu, mutum zai kasance yana yin gaskiya, hatta yuktaba inda Allah siddiqa, har sai a rubuta shi mai gaskiya ne a wajen Allah. In aka riga aka rubuta kai mai gaskiya ne a wajen Allah, shi kenan ka samu dacewa. Yace wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar, ita ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci, fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga ƙarya, zuwa ga wuta. Yace mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya, ya saba da yin ƙarya har sai an rubuta shi maƙaryaci ne a wajen Allah. Hadisin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya da tare da iyalinsa, yayi gaskiya tare da abokanan gabansa bai musu ƙarya ba, yayi gaskiya tare da abokanan sahabbansa sallallahu alaihi wasallama, ya rayu gaskiya ita ce rigarsa, gaskiya ita ce wandonsa, gaskiya ita ce hularsa, gaskiya ita ce komai da riƙon amana sallallahu alaihi wasallama. Dukkan zancen manzon Allah, dukkan aikin manzon Allah, dukkan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ginu ne akan me? Akan gaskiya. Gaskiya wa na nesa, gaskiya wa na kusa, gaskiya wa abokin gaba, gaskiya wa masoyi, ba wanda yake yi masa ƙarya. Allah tabaraka wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin, ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah, ku zama tare da masu gaskiya, ka zama mai gaskiya a cikin mu'amalarka, kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Allah ce falau sadaqullaha lakana khairan lahum, da za su yi wa Allah gaskiya to da yafi alkhairi a gare su. Jama'a, Allah yake banci manzon Allah da abubuwa kamar haka. Na farko dai risalarsa, sakonsa, general sako ne. Yanzu da sauran annaba, wani an turo shi a ɓangaren Taki, wani an turo shi a ɓangaren Gabon, wani an turo shi ɓangaren Afirka, wani an turo shi kaza, shi kuma manzon Allah da Allah ya turo shi, sai ya turo shi gaba ɗayan al'umma duk duniya. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira, Allah ya saukar da Al-Qur'ani gare shi, ya turo shi don ya zama mai gargaɗi ne wal alamin. In an ce alamin da talikai ga baki ɗaya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira, ba mu turo ka ba face gama wato dukkan duniya gaba ɗaya, kana mai musu bishara, kana mai musu gargaɗi. Amma walakin aktharan nasi la ya'lamun, Allah ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace shi fa da ku ba ɗaya bane ba. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada, ku daina sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran kowa. So ake a nuna muku kar ku ɗauka matsayinsa da martabarsa iri ɗaya ce da ta kowa. Shi yasa a zance mafi inganci bayanai na malamai Ahlus Sunna Allah ya yi musu rahama, Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne, saboda Qur'ani ya ce mutum ne. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, amma ana masa wahayi, mutum ne ba irin mutane ba, shi ana masa wahayi, kuma a masu wahayin ma shi ne aka fifita shi yafi kowa. Da haka sai Allah ya sifanta shi da sifofi na mutane, amma kuma ya fifice su da daraja da matsayi. Idan ka ce manzo Allah ba mutum bane ba, to ka rage mai daraja. Dan Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat, mun karrama bani adama
shi yasa malamai suka ce hatta malaiku ai ba su kai annabawa ba da manzanni ba su kai su ba to sai wani yazo saboda san annabi ko kaunar manzon Allah ana yana ta faɗa ana cewa azu mutun ne to in ba a ce mutum bane ba to me za a ce aljani ne za a ce ko malaika ne za a ce ko kuma wace halitta ce dole ka ce mutum ne amma wanda yafi kowa daraja ya fi kowa matsayi mun sani yayi aure mun sani ya ci abinci yana da ƴaƴa yana da mata ya rasu an binne shi a kabari yayi kaza ya ci mai dadi ya ci mara dadi yayi ciwo yayi rashin lafiya ya warke dukkan wasu arab da suke samu albashariya suke samu sanadin sun samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya hada da'ar sadaqar annabi saboda matsayinsa da dalilinsa Allah ya ce kula fi Allah wa rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin ku bi Allah ku bi manzon Allah in an zo kiran sallah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo tahiyya dole musulmi in zai sallah sai ya ce abduhu wa rasuluhu idan ka zo kabari za a tambaye ka dole ba za ka wuce ba baka cin jarraba sai an tambaye ka ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu wa ma za ta qulu fi hadha rajul ladhi bu'ita bikum me addininka waye annabinka a kabari sai an tambaye ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so in baka bi shi ba a nan duniya ba za ka iya bada ansar ba duk wanda ya fada da shi ko yayi fada da sunnarsa ko yayi fada da shari'arsa ko yace shari'arsa kauyanci ce ko yace shari'arsa rashin wayewa ne ko kuma yace takhalluf ne raj'iyya ne komawa baya ne ai duniya ta ci gaba ya za a zo a mai da mutane irin wannan tsari wai an karanta hadisin manzon Allah ne an ce annabi ya ce ai kaza ya ce kaza shi kuma yana cewa duniya ta ci gaba kar ai wannan ai na duniya subhanallah to duk wanda ya zama baya bin annabi ko ya kareta manzon Allah wallahi idan an tambaye shi ba zai iya bada amsa ba Allah ya girmama shi a cikin al'ummarsa ya bashi matsayi shi yasa malam idan yazo aka ce gabaki ɗaya sahabbai malam sai su canje yanayi da in kafin yazo suna wasannin su da shakatawarsu amma yana zuwa sai ayi shiru in yana magana sakatu ka anna ala ru'usihim at-tayr yanda ka san tsuntsaye ne a kansu idan annabi yana magana Allah ya ladabtar da su ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون شي فسبوده متسين سان انا كاي مغانا ما كدغ صوتي باي اذا النبي yana magana shiru ake kuma in za ai magana ba ai da karfi wannan ta sa wani sahabi shi Allah ya jarrabe shi yana da babban sauti ne in yana magana magana sa da karfi yake kowa sai ya ji ana saukar da wannan aya kawai sai ya daina zuwa masallaci annabi dai ne sai annabi ya gaba ya ga ce ina wani aika masa me yasa baka zuwa masallaci kaga cikin dabi'un sa yana bincikan waye zo waye bai zo ba saboda mutum ne mai son mutane ina wani sai ce ai ba zan iya zuwa ba saboda Allah ya saukar da aya a daina daga sauci ni kuma Allah ya jarrabe ni da babban sauci manzo Allah ce ka dawo ba da kai ake nufi ba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa aka ce ku so shi kul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ألا يجير وسأبوا أن متى نسك فسوء الدنيا يتي إذن إيا ينكو دا يا ينكو دا ينقوانكو دا ما تنكو وماذا تنكو دا دينكو da dukiyar da kuka tara da kasuwancin da kuke yi ba kwa so ya lalace ko ya kare da gidaje da kuka gina kuka amintu kuka yadda da waɗannan gidaje su kuka fi so sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku zauna da jihadi saboda Allah to ku zauna ku jira sai Allah ya zo muku da al'amarin shi anan abin da ake nufi kar ku yadda ku fifita daya a cikin waɗannan abubuwa guda takwas da aka faɗa akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekar sahabbai suka nuna masa wafa'i suka nuna masa kauna malam a yakin Uhud ibn al-Qayyim yayi bayani yake cewa kucila Mus'ab ibn Umayr an kashe Mus'ab ibn Umayr saboda annabi Mus'ab sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umayr wani sahabi ne matashi makarancin Al-Qur'ani dangata kafin ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mahaifiyarsa wacce take mai hali ta dauki nauyin sa ta dauki dukkan bukatunsa a duk makka ba wanda yake sa riga irin ta Mus'ab a duk makka ba mai fesa turare irin na Mus'ab annabi yana zuwa yana kira sai Mus'ab ya ce nayi imani na yadda nabi mahaifiyarsa ta ce ka rabu da Muhammadu, yace mama ba zan rabu da Muhammadu ba, ka rabu da shi, yace ba zan rabu da shi, tace zan mutu in ba ka rabu da shi, yace wallahi ya umma law kanat laki mi'atu nafsin, wallahi ya mama da kina da rai 100, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wallahi ba zan taba barin annabi Muhammadu ta dauke masa dukkan taimako da take masa. Malam matashin da yake saka sutura yake saka riga sai da yawaye gari malam, wallahi malam da yadda zai sa ta gagare shi faci ne a cikin rigunansa gaba daya. Malam da aka zo aka kashe shi a yakin Uhud, kun san ya aka yi aka kashe shi, shine bodyguard din Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sahabbai sun tafi suna yaki, shi kuma ya kasa barin inda Annabi yake, kawai kallo yake, wa zai kawo manzon Allah barmaki in an harbo kibiya ya sa ya tare. Haka wani kafiri ya sace shi, malam ya sare shi ya kashe shi, abin tausayi malam Mus'ab da aka zo za a binne shi, wallahi malam ne kafalin da za a binne shi ya gagara. Shi yasa dan Allah ya tara maka duniya ko ya baka mulki ko ya baka sarauta, kar ka dauka ba kai din ka fi kowa ne, ganin dama ne na Allah dan ya jarrabe ka. Zaka sai aljanna da dukiyar da Ubangiji ya baka? Zaka nemi aljanna da mulkin da Allah ya baka? Malam aka zo za a binne shi aka rasa likafani, aka jawo aka rufe kansa kafar sai ta bayyana, in an jawo an rufe kafar kansa ya bayyana. Annabi sai ya fushi da kuka, sai hawaye ya zo masa yace ku lullube kansa ku dauko ganye na tsauri ku lullube min kafarsa ku binne shi. Yau ga Mus'ab ibn Umair da yaga gata ya zo ya mutu an zo binne shi babu likka bane, amma su ne na gaba gaba a cikin aljanna insha Allah. Bayan shi Malik ibn Sinan baban Abu Sa'id al-Khudri, shi kuma da aka zo a yakin Uhud aka fasa manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam, akai harbi aka buge shi ko da kwalkwalinsa hular kwanansa ta fasa masa kai, jini yana ta tsiyaya, malam bakinsa yasa yake tsotse jini a jikin Annabi saboda kauna. Malam idan fa ya tofar da yawo ya tofar cafkewa suke saboda kauna. Malam guminsa fa ba irin gumina ne ko naka ba, turare ake yi. Ya je gidan Rumaisa Ummu Sulaim matan Abu Talha al-Ansari, babbar mace ce, yana kai mata ziyara, ya je gidanta ya huta har bacci ya kama shi, ya yi gumi ya ji kashin fudar da ya kwanta, yana tashi tace alhamdulillah, ta sa abun matsewa ta matse wannan gumin ta zuba a kwalba, tace a duniya ban taba samun turare mai kanshi irin wannan ba. Idan an zo masa aski fa malam gashinsa baya faduwa kasa, daukewa ake yi. Talha shi ne mai raba gashin Annabi, sahabbai kokawa suke akan gashinsa, kokawa saboda tabarruki ake yi da shi, ya tabbata asarun nabi yutabarrak biha, abubuwa Annabi ana tabarruki da su, guminsa miyautinsa kazaɗinsa ana tabarruki da shi. Sai ya ce wa Talha dauke idan an gama ka rarraba musu ka ba su ɗaya ɗaya yadda ya samu, shi gashinsa baya faɗuwa haka a banza sallallahu alaihi wa sallama. Ruwan alwalarsa kadu ya kitaciluna ala wadu'ihi, idan yayi ruwan alwala ya rage malam ko ruwan alwalarsa da yake tsiga kamar sa kashe kansa saboda cinkoson amfani da wannan ruwan. Kana da wani mutum mai daraja sama da wannan? Kana da wani wanda dan adam aka taba yi maka bayanin matsayinsa da darajarsa mutanen su suka yi masa wannan sama da wannan? Qatada ibn Nu'man saboda tsabar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud, idan sa gaba ɗaya aka cire shi aka harbe shi, idan ya faɗo gaba ɗaya yana jale-jale, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya dauki idan da hannunsa ya ce bude, ya bude ya maida idan ya soka ya maida shi ya mai addu'a, ya ce idan nan ba idan da nake gani a rayuwata sama da wannan idan. Malam an zo za a yi alwala an rasa ruwa, sahabbai suka shiga uku ya za a yi, ya ce ku zo ku kawo ɗan ruwan da ake da shi, aka kawo. Sai ce duk ku zo ku yi layi, ya kafa yatsansa haka, kaga hakan nan, ya ce ku zo ku yi ta alwala, kurin ruwa ya taɓulɓula. Wani hadisi ne fa sahihi, ruwa ya taɓulɓula, asalin famfo kenan malam, ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba,
suka yi alwala suka sha har suka guduri ya dauki hannunsa ruwan ya tsaya sallallahu alaihi wa sallama an je yaki aka kirawo shi yazo zai ci abinci wanda cikin sabai ya gayyace shi yace ga abinci nan an zo ka zo ka ci ya rasulullahi annabi yana zuwa sai yayo gayya sahabin ne yace subhanallahi ni abincin nan na mutum ɗaya ne nayi kuma annabi ya gayyato mutane shi saboda tausayin sa shi komai ya samu fa da wasu yake ci shi ba baya ba cin ya duba ne shi shi da abin da ya samu yana taimakawa ne ka zama mai irin wannan halin in ka samu wadata kowa ya ji wadata na so na san ka irin karatsa mutane kowa ya san ka samu amma ka zama gola ko gola ai yana takewa ya dan harba ta shiga yazo shi har sallallahu wannan abincin fa da zai isa ba ya za a yi ya je wajen matarsa suna kuskure ce kai yaka ka ce wa matar kar ta sauke abincin ta bar shi akan wutar zan zo a bani ludayi aka ba shi ya zo ya addu'a ya ce a zo a yi ta ɗiba a kawo kwano a yirga mutane mutum nawa ne ya ce to a rinka shigowa goma goma ya ce ya rasula abincin mutum ɗaya ne ba ya ce na ce ma goma goma za a shigo a tukunyar ba a sauke ba ana gaurayawa ana ɗiba ana zubawa ya ce ita zubawa a ta zubawa a ta zubawa a ta zubawa a wata riwaya shi yake zubawa yana zubawa goma su shigo su ci su koshi duk hadamar da za su yi su ci su koshi su fita goma su zo su ci su koshi su fita goma su shigo su ci su koshi su fita sai da kowa ya kare annabi ya ce a duba ba saura aka ce ba saura ya ce to ga abincin ku yana nan malam abubuwan sa na alkhairi suna da yawa kware da gaske Abu Dujana a ranar yakin Uhud Abu Dujana saboda tsabar san manzon Allah daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi haka kawai ya kare annabi ana harbin kibiyoyi kafirai suna harbi kurin Abu Dujana yasa gadan bayan su kawai ya lullube annabi a riwaya ake cewa Ibn Qayyim yake faɗa cewa idan aka harbo kibiya fau wallahi sai shanye sai ya rike haka idan aka daɗa harbuwa sai ya rike Talha da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo jini yayi jini zai hau abin hawa sun kuyawa yayi gadan bayansu annabi ya taka ya hau sun bayar da rayuwarsu gaba daya don taimakon wannan bawan Allah la ilaha illallah shi yasa ranar da ya rasu Anas ibn Malik yake cewa Madina ta yi duhu irin duhun da bata taɓa yi ba saboda mun rasa uba mun rasa jagora mun rasa mutum wanda yake kamar ba mutum ba wasu sahabbai suka ce bai mutu ba daga cikinsu akwai Anas akwai Umar da gaske Umar yazo yake duk wanda yake manzon Allah ya rasu sai yana tsare wuyarsa yazo masallaci ya samu masallaci a cike sahabbai ana jimami ya miƙe ya ce wanda ya sake cewa Muhammadu ya rasu sai na yanke wuyar sayo malam Abubakar ne ya fitar da mutane daga cikin wannan rudo shi kuma yana wata unguwarsa gidan wata matarsa ya samu labarin ya taho ya ga garin duk ya canja ya zo tarar da gidan annabi a cike sallallahu alaihi wasallama ya samu Umar ya wuce bai masa magana ba ya shiga ɗakin matar tsaye da matar sake ne nana Aisha kuma ƴar ƙyaga nana Abu Sayyidina Abubakar yaga annabi a lallube kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bude mayafi yayi wa annabi sumbanta a tsakanin hancin sa da goshin sa yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah kan shi kake kana raye kan shi kake kana mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai hada maka mutuwa guda biyu ba kawai ya juyo ya lallube shi yace ya Umar ya tarar da Umar yana huduba ya Umar ijlis zauna ya Umar manya sun yi magana Umar sai ya zauna sai manzo sai Sayyidina Abubakar ya hau munbari yace ayyuhan nas man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an mun yi wannan muhadara ne don nuna solidarity ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nuna muna tare da shi muna Allah wadarai da zagin annabi da aka yi da katun din da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Faransa da shugaban kasar Faransa ya goyi baya aka ci mutuncin musulunci da musulmai wannan mutumin wallahi sai mu debi kwanaki bila adadin muna bayani akan darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so kar ku manta ya ku al'umma musulmi wajibi ne alama ce ta imani in an taba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka nuna kana son annabi kuma duk yanda zaka iya bada gudunmuwa da taimako ka bayar dan ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan yakin wallahi muna shaida wa duniya ba wanda ya isa ya fada da annabi wallahi ya kai labari kuma duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da za ta tinkare shi ba a taba saba zagin annabi aka kai labari ba ba a taba cin mutuncin manzon Allah aka kai labari ba duniya gaba ɗaya ta shaida da falalarsa da matsayinsa da darajarsa kuma a duniyance wannan cin mutuncin yancin dan adam ne shi manzon Allah is he not a human being shi ba dan adam bane ba ina a human right where are you kuna ina in an taba mutum ɗaya a duniya ai kuna kawkazu ku ce kaza ku ce kaza me yasa ba ku yi magana ba me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba kuma wannan cin mutuncin ka'ida ne ta duniya ta freedom of religion mutum yana da yanci yayi addini ba akwai masu bautar itace ba ba akwai masu bautar dutse ba ba akwai masu bautar wuta ba ba akwai masu bautar jabin ba shedan ba suna da yanci to dan me za a zo ana taba mana abin da muka yarda da shi muka amince da shi me ya alakar yin mutumin annabi a zage shi an hana musulmi sallah an rufe musu masallatai dukkan kungiyoyi na addini a kasar Faransa ana ta rufewa har wani ministan su ya fito kwanan ne yake magana cewa su suna murnar ma ba su taba ma rufe masallatai da rufe wuraren addini musulunci ba irin wannan shekarar ba kaga mutane suna sallah a titi suna yawo da portable microphone portable loudspeaker sai dai in sallah ta kama su kawai su tsaya a titi su yi sallah dan rufe musu masallatai duniya ta zuba ido tana kallo ba za a yi magana ba Allah wadare da wannan abu muna fatan Allah ya ba addinin musulunci kariya Allah ya ba mu kariya da kariyarsa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya tashe mu cikin cutar tutarsa kuma ya sanya mu cikin wanda zai ceta yawmul qiyamati wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam